الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي شاهدو غوات الرجب Hijira 1447 wanda ya dace da 4 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. To ci gaba da karatu kamar yadda aka saba za mu fara da littafin Misbahur Rawi fi ilmi al-hadith wallafar babban malami al-ustaz Abdullahi ibn Fodiye rahimahullah. Da wannan shine darasi na 33. Za mu tashi ilmu asbab al-hadith wa tarihihi. To Sheikh Abdullah yake cewa wa anabi asbabil hadith tunqalu fihi khuzi aw kharijan aw tahsulu bi ba'd turqihi mithalu thani fi qawlihi al kharaj bid damani tarikhuhu yu'rafu bil qabliyah وأول وآخر بعدية كتابة الحديث وأجمعوا على جواز الخط بعد الخلاف واشتغل بالضبط وحقق الخط بلا تعليق له ولا مشك ولا تدقيق إلا لعذر ورع شكل المشكل لا سيما الأسماء وغير المشكل واضبطه في هاشية مقابلة وينبغي ضبط الحروف المهملة. تو الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتي علم أسباب الحديث وتاريخه زي بياني أكن إلمن واتوشيني سنن دليلا تزغو ورا حديثي واندي شهر لسونا سبب الورود كو سبب ورود الحديثي wato dalilin da ke sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana ko yayi wani aiki. Wannan a bangaren hadisi kenan. Bangaren Qur'ani shike da asbabun nuzuli. Amma bangaren hadisi ba a cewa asbabun nuzuli, sai dai a ce asbabu wurudil hadisi. Wato dalilan da ke sa hadisi ya tuzgo daga ma'aiki shi ba a cewa sababin nuzuli, kamar yadda ake faɗa gana Al-Qur'ani. Wa tarihihi, za a yi bayani akan kuma wato tarihin shi hadisin, ma'ana tarihin faɗansa. Idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana, to wasu hadisan zaka ga akan yi ishara da lokacin da ya faɗi wannan magana din. Kila ce shekara ta kaza kamin rasuwarsa, ko shekara ta kaza bayan hijirarsa. To da irin wannan, ko bayan kaza ya auku, ko gabanin kaza ya auku, to duka ana samu a cikin wasu sashen ruwayoyi. Ko shine ma'anar wa tarihihi din. To sai ce wa ana ka kula, ya kai dalibin hadisi, ya kai mai son ya san hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka kula bi asbabil hadisi, ai bi ilmi asbabi wurudil hadisi, ka kula da wani fanni, da wani bangare da ake kira dalilan tuzgowar hadisi. To su waɗannan dalilai ta wace hanya ake gane su, ya ake gane hadisi kaza sababinsa kaza? Sai ce tunqalu fihi, wani zubin ana naƙalto bayanin sabab na shi faɗan hadisin a cikinsa, a cikin lafazinsa za ka ga an faɗi wata jumla wadda ka nuna dalili kaza shi ya sa ka faɗi kaza. Ina misali, khuzi, kamar hadisin da wata mata ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana tambayar yanda za a yi wanka ko za a wanke jinin al'ada. To sai Annabi ya ce da ita, khuzi firsatan ko fursatan min miskin wata tahari, kije ki riƙe wani yanki na miski, sai ki dinga tsalki da shi, kina bibiyar wuraren da jinin ya zuba, kina gogewa, kina wankewa. To kaga a hadisin sai aka ce sa'alatin nabiyya, ta tambayi Annabi. Aka kenan dalilin faɗan khuzi fursatan min miskin wata tahari, kaga dalilin sa shine tambayar da ta yi wa Annabi. Wannan kaga ya zo a lafazin hadisi, shi yasa ya ce tunqalu fihi, wani zubin akan naƙalto dalilin faɗan hadisi a cikin hadisi. To shine misalin da wato ya bada, kuma fanni ne mai matuƙar fa'ida, kamar yadda asbabun nuzul yana taimakawa wajen fahimtar aya da saƙon da take ɗauke da shi, to haka shi ma sababu wurudil hadisi yana taimakawa wajen fahimtar abin da hadisi yake ɗauke da shi, yana taimakawa ƙwarai 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 da gaske, kamar yadda malamai suka yi bayani. To kaga wannan sai yake ƙara sa a fahimce wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Aw kharijan, wani lokacin kuma akan naƙalto wato sababin hadisi a wajen lafazinsa, ba a cikinsa ba. Kamar wata kissa da ake faɗa kan hadisin innamal a'malu binniyati, cewa dalilin faɗin wannan magana ko wani mutum da ake kira Muhajiru Ummi Qaisin, wai ya yi hijira saboda wata mata da ake kira Ummu Qais, da ya hijira ya zo Madina, to shi ne sai Annabi ya faɗi wannan magana cewa innamal a'malu binniyat, a zuwa ƙarshen hadisin. Duk da wasu daga cikin malamai sun ce kissar ba ta tabbata ba, cewa shi ne sababin faɗan innamal a'malu binniyat, tawari akwai shi a cikin littattafai, amma wasu malamai sun ce dangana shi cewa shi ne sababin faɗan wannan magana bai tabbata ba. To kaga kissar ai ba ta cikin hadisi, idan ka buɗe littafan hadisi na shi innamal a'malu binniyat, ba za ka ga labarin wannan kissar ba. sai dai a wasu littattafai da suke kula da sharhi. To kaga wannan au kharijan kenan. Yawa, sabab din yana wajen matanin hadisi. Au ko kuma tahsulu bi ba'd turuqihi, wani zubin kuma sabab din yana faruwa ga sashen hanyoyin hadisi, wani lafazin yazo ba tare da ya ambaci sabab ba, kawai hadisin za a faɗa na hukuncin da ake son a faɗa, sai a saki samun wata hanya kuma da shi hadisin yazo shi kuma sai ya ambaci sabab din na faɗan wannan hadisi. To shi ma irin wannan akwai me? Akwai shi ko? To kafin mu shiga ciki shi wancan da ya gabata tunqalu fihi yana da misalai da yawa. Yana da misalai da yawa in aka koma littattafan hadisi. Irin su da aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wasu ruwa na albahar, ruwan teku wanda suke shiga ruwa da sauransu, to kuma ruwan da suke dauka su tafi tare da su wanda ba na gulbin ba, ba zai wadace su ba. To suka yi tambaya akan hukuncin shi ruwa. Nabi ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu, ai shi teku ruwansa mai tsarki ne. Musa din sa ma halatti ne a ci, ba sai an yanka ba. To shi ma kaga sabab din sa tambaya. Irin su hadisu na suna nan da yawa. To amma wannan au kharijan to shine galibi gaskiya ba a cika samu ba. To na uku shine yake magana akai cewa a wasu sashen hanyoyi hadisi yakan zo ya ambaci wannan. Sai ce misalu sani, misalin nabiyun nan au tahsulu bi ba'd turuqihi, shi yake magana dan kamar ya hade wancan a matsayin daya tunqalu fihi au kharija, sai zama shine na daya kenan. Au tahsulu bi ba'd turuqihi, shi kuma sai ya zama na biyu. To ina misalin sa bi qawlihi, cikin fadan Annabi sallallahu alaihi wasallama al-kharaju bid-damani. To shi wannan hadisi yana da hanyoyi daban-daban. A wasu hanyoyin abinda aka faɗa kenan ya zo ta hanyar Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, marfu'an zuwa ga manzon Allah. Annabi yana cewa al-kharaju bid-damani. Wasu hanyoyin kuma da za a samu a gun al-Imam Ahmad al-Tafin sa al-Musnad da Jami'ut Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah, sai aka faɗi sabab na dalilin da yasa Annabi ya faɗi wannan magana. Dalilin shine wani bawan Allah ya sai bawa a gun wani, bayan ya sai wannan bawan yana hannunsa bayan wasu ƴan kwanaki, sai ya ga wata illa a wurin bawan wadda ka hana ya ci gaba da riƙe shi. To shine sai kai ƙaran wanda ya saida masa bawan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ya Rasulullahi mun yi ciniki ya saya min bawa, amma ga illa kaza da kaza da kaza da na gani a gun bawa. Sai aka neme shi, shi wanda ya sai da bawa, sai to kai ga abin da abokin cinikinka ya faɗa, saboda haka yanzu da akwai illa kaga ciniki zai canza kenan. To shine sai ya ce manzon Allah, shi wanda ya sai da masa ba, ya ce ya Rasulullah to ai ya amfana da bawan ya sa bawan hidima kaza ya sa bawan hidima kaza ya sa bawan hidima kaza wai yanzu abin da yake so in dai za a canza cinikin ko za a tashi cinikin to shi kuma abe ya shi wahalar da ya sa bawan sai annabi ya ce ai al-kharaju bid-damani ma'ana mutum yakan moru yakan amfana ko yake cin gajiyar shine al-kharaju bid-damani abinda yake lamun cewa in ya halaka abinda in ya halaka misali za a ce lamunin na kanka to ba za a ce kuma dan yayi maka hidima kuma ka biya wannan abin ba ai yanzu lokacin da yake wurin sa matsayin bawan sai a kaddara da bawan ya mutu ba zai biya shi ko bawan ya gudu ya bace ba zai biya shi to tunda haka ne inda a ce da bawan ya halaka shikenan yayi asara to yanzu ko ba za a ce dan bawan yayi masa wata hidima ba kuma ya biya hidiman gane to sai wanda ya zama matsayin ka'ida duk abin da in ya halaka kai ya asara to in ka ci gajiyar sa to ka ci bulus ba a ci wani ba a ci wa ka biya kina yanzu hidimar da ya sabawa kaga bata cikin ciniki saboda a lokacin nasa ne da bawan ya halaka wannan lokaci shike yanzu ba maganar ta ake ba yanzu maganar ciniki ake aga in ma an walwale ciniki sai dai ya maida musu kudin sa shi kuma ya riki bawan sa mai illa amma waccan gajiya da hidiman da bawan yayi masa to bata cikin lissafi kuma sai ya zama babban ka'ida a gun malamai na fiqh to wannan kissar ta zo ne a gun sashen hanyoyin hadisan wasu hanyoyin kuma ba su ambace ta ba to wannan abin da ya shafi asbabu wurudil hadisi kenan to sai kashi na biyu da ya ce wa tarihihi shi kuma tarihin aukuwar magana daga annabi ya urafu wani zubin akan gane shi bil qabliyya ta hanyar amfani da lafazin qablu da ba lafuzan akwai lafazin qablu akwai lafazin ba'adu akwai lafazin awwalu akwai lafazin akhir to waɗannan lafuzza guda hudu kowannen su wani zubin akan yi amfani da shi a hadisi dan ya nuna cewa ga lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan hadisi daga ciki suna bada misali hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana in mutum zai yi bauli ko gayyadi ya fuskanci alqibla annabi ya hana haka ko ya bata baya to sai shi Jabir yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana in zai biya bukatar sa yakan fuskanci alqibla sai ce qabala mautihi bi amin ka gani qablu ta fito alqabliya din ta fito kamin rasuwar manzon Allah da shekara daya kaga hijira na nawa kenan kaga tare kenan to kaga wannan kenan yanzu mun sansan da wannan magana ta ne da shi Jabir ya nakalto na aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ai tarihi ne to idan aka yi maka tambaya cewa da shi Jabir yayi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana fuskantar alqibla sai a ce eh wannan karshen rayuwarsa ne kamin ya bar duniya da shekara daya wa awwalin wani zubin kuma akan yi amfani da lafazin awwalu kama hadisin badu ul wahyi da nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa awwalu ma budi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-salihah. Abinda aka fara yi wa manzon Allah wahayi da shi shine mafalki kikkiawa. Kaga awwalu bi ya zo ko? Kenan wannan magana ta faru ne a wani lokaci farkon yi wa manzon Allah wahayi. Kuma an fara masa wahayi bayan ya shekara 40. Kaga mun gano lokacin da magana ta uku. To shi ba akwai wannan. Wa akhirin. Wani zubin kuma akan yi amfani da lafazin akhiru. Kamar hadisin Anas da yake cewa kana akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkal wudu'i mimma masatin nau. Da annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi alwala sai ya ci wani abu wanda aka dafa da wuta. To annabi sai ya sake alwala. To daga baya sai shi Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama koda ya ci wani abu wanda wuta ta taba to baya sake alwala. To a cikin hadisi sai amfani da kana akhirul amraini. Ya kasance ƙarshen al'amurra guda biyu na canza alwallar da rashin canza alwallan daga annabi shine yana barin maimaita alwala, jaddada alwala koda yayi amfani da abin da wuta ta taba. Shi ma wannan kaga sai mu fahimci kenan shine hukuncin da yazo daga mi daga baya. Wancan duka ya auku ne a farko ko? To akwai wannan ba'diya, akwai na ba'diya shi ma wanda ka nuni cewa ga lokacin da bayan kaza ya faru. Kamar hadisin Jariru Al-Bajali yace yaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan huffi. Yana cikin wanda suka ruwaito hadisan shafa akan huffi. To dai zo yana bada wannan hadisi sai aka yi masa tambaya. Aka ce shin wannan hadisin ko kuma wannan labarin da kake bayarwa cewa kaga annabi yana shafa akan huffi guda biyu, shin kamin a saukar da suratul ma'ida ne ko bayan saukar da ita? Kamin saukar da suratul ma'ida ne ko bayan saukar da suratul ma'ida? Tambayar da aka yi masa kenan. Sai ce to ai ni ban ma musulunta ba ma sai da suratul ma'ida din ta sauka. Ma asalamtu illa ba'da nuzuli suratul ma'ida. Yana ishara zuwa ga ayya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati ayan alwala. To nan me za mu fahimta? Kina alwala ita ta fara zuwa sannan shafa aka hufi. Kaga kenan ayan alwala bata goge shafa aka hufi ba. Saboda shafa akan hufi shine yazo ba'da nuzuli ayatul wudu'i. Don yana cike abin da su ƴan Shi'a waɗanda ba su yarda da shafa ga hufi ba suke ambata cewa wai koda ya auku ya an goge ayan alwala ya ta goge. To wannan shirme ne. Shi shafa akan hufi ya ci gaba da aukuwa hatta bayan saukan aya din. Hatta bayan saukan aya din ta alwala. To wannan abin da ya shafi ilmu asbabul hadisi wa tarihi. To sai kitabatul hadisi. Yadda ake rubuta hadisi. Al'adan magabata da shi hadisi da hadisi da Qur'ani duka talakkin su ake. Takan zauna ne gaban malami, malami yana karanta maka hadisi. To wasu waɗanda Allah ya ba ƙwaƙwalwa mai kyau sai su haddace abinda malami ya faɗa gaba ɗaya. Sai su yi saving ɗin shi a ƙwaƙwalwa. Ba sa rubutawa. saboda kokolosu tana da lamuni kuma duk sanda suke bukatar abin nan kuma za su hararo shi wasu kuma rubutawa suke yi in malami ya faɗa sai su rubuta sai su rubuta wasu kuma suna hadawa biyin su haddace kuma su rubuta to su masu rubutun bangarorin guda biyu to sune za a faɗi yanda ake son su rubuta shi hadisi kamar yadda alqur'ani akwai ka'idodin rubuta shi to shi ma fa hadisi yana da wannan ba wai yadda hagara ma dai ka dauki alkalami ko biro ka ce ka rubuta hadisi ba akwai hanyoyi da magabata suke akai duk da wancan lokaci ba wasali a akwai ba an gane ba wasali ake yi ba farko-farkon kuma digaggan ma babu to shine yace wa ajma'u ala jawazil khatti ba'da al-khilaf washtagil bid-dabt wa ajma'u sahabbai da tabi'ai sun yi ijma'i wa al-jama'a yana koma zuwa ga as-sahaba wa tabi'un sahabbai da tabi'ai sun yi ijma'i ala jawazil khatti cewa halat ne a rubuta hadisi ba wai haram ba ba'da al-khilaf bayan sabani da suka yi sakamakon wasu hadisai da ka nuna kamar ba za a rubuta hadisi ba kamar annabi ya hana to amma dai daga baya ijma'in su ya kullu cewa za a iya rubutawa domin akwai wasu hadisan kuma sun yi nuni kan cewa za a rubuta a ƙarshe-ƙarshen rayuwa misali a hajjatul wada annabi ya yi doguwar huduba to sai wani bawan Allah ana kiransa da Abu Shahin yace ya rasulullah huduban nan ta min yawa ka bada dama a rubuta min ita saboda in rike in je ina abin nan sai annabi yace uktubu li abi shahin ku rubuta masa sai aka rubuta masa huduban aka ba shi kaga hajjatul wada ƙarshe-ƙarshen rayuwa kaga huduma ai hadisi ce to daga baya ijma'in sahabbai ya kullu washtagil mala yace ka shagaltu bid-dabt da kiyaye hadisi in ka karbi hadisi to kai ka shagaltu da kiyaye shi yadda yake ba tare da ka canza ko ka kara ko ka rage ba kuma wannan ka'ida ce ta ilimi yadda ka ji abu haka zaka kiyaye shi wa haqqiqil khatta kuma kai rubutu bisa ga tahqiqi ma'ana komai ka rubuta shi yadda yake komai shine tahqiqi ba'un ka rubuta ta yadda ake rubuta ta haka alif haka hamza haka ha'un mara digu haka kha'un haka kafun haka fa'un ka rubuta hadisi tare da tahqiqi bila ta'liqin ba tare da rata yadda harufa a cikin sashi ba wato shigar da harufa a cikin wasu shi ake kira at-ta'liq za ka ga akwai harufan da ba a buƙatar a haɗe su raba su ake yi to karka zo kai ka ce ka haɗe sannan harufan da ake haɗewa kuma shi ma karka raba su to shi ne ta'liqi sassar kasashen harufa a cikin sashi ta yadda ba za a iya gane ya kalmar take ba don wannan yana bayuwa sai a shigar da wata kalma cikin kalma to shi ne bila ta'liqin lahu wala mashqin kuma ba tare da gaggawa ba sur'atul kitabati shi ake kira da al-mashqu a matsayin ka na dalibin hadisi in zaka rubuta hadisi kada kai gaggawa saboda gaggawan zai bayu kai kuskure ka rubuta abinda ba shi bane wala tadqiqi ko ba tare da yin rubutu kanana kanana ba saboda zuwa gaba in shekaru suka zo ganin ka yayin rauni to zai zama ko ka dauko ba za ka iya gane abin da ka rubuta ba ko kai ka rubuta shi to shi ne tariki yin rubutu siriri siriri malamai sun karhanta wannan a ka yi shi baro baro manya manya ta yadda kowa ya gani yana iya karantawa kuma kai ma ko da shekaru sun ja daga baya zaka iya gane abin da ka rubuta da irin wannan ya faru ga wasu suka yi rubutu daga baya kuma in suka dauko rubutun sai su kasa gane ma me suka rubuta wasu rashin kyan rubutu ne ko da suke rubutun koyo suke yi to sai zan wasu abubuwan ba sa iya rubuta su da yi wasu kuma suna yi kanana kanana ne to daga baya sai su dauko sai su kasa gane menene ma suka rubuta kuma su suka yi rubutun mallam yace illa la uzuri sai dai akwai uzuri na shi gaggawa din ko kuma yin rubutu kanana kanana din to wannan ba laifi ka iya yi kaman kila hadisan suna da yawa to in kace ba za ka yi sauri ba sai su ja ka lokaci mai tsayi to wannan za ka iya yin sauri amma ka bi a hankali ko kuma kana buƙatar ka gama rubutun kila ka koma gida ko ka shiga wani abu ko kuma a ba ka da wadatar takardu in ka ce ka yi shi manya manya to zai ci safhat da yawa kai kuma ba ka da zarahin sayan takardu da yawa to wannan duka an yi uzuri za ka iya yin kanana kananan ba laifi wara ka kiyaye shakalal mushkili wasalce duk wani lafazi da yake kawo rikici mana idan kalima tana da iskalin wajen fahimtarta to sai kai mata wasali kaga wasalin shi zai rabe ta da watar da ta yi kama da ita zaga irin kalmomin da muka karanto a baya na sunaye zasu masu kama da juna to sai kai musu wasali domin rashin wasalin zai bayu wani ya fahimce su ba daidai ba sai ce la siyamal asma balle ma sunaye shi suna son samu a yi masa shakali a yi masa wasali yadda ake furta shi sunan mutane sunan garuruwa to son samu a yi musu wasali da rashin wasalin shi ke sa sai wasu suna karanta su ba daidai ba amma an yi wasali kaga shi kenan an sawwake ma mai abin nan musamman ma kaga kowane yanki da al'ada yanayin sunayensu wa gairil mushkil haka nan ka kiyaye yin wasali ga wanda ma baya rikitarwa shi ma an so dai kai masa wasali saboda babi na sauƙaƙewa ko to hatta wanda baya da rikici ma kai masa wasali wa dubbutuhu to shine yace kuma ka kiyaye shi mai rikicin fi hashiyatin wato a gefen takarda shine hashiya muqabila wadda take fuskantar wato shi lafazin idan lafazin na da rikici to zaka iya dabdin sa a hashiya wato idan ya zanyi masa wasalin zai iya sa wurin ya dame ko kuma wasullan su shiga cikin sashin wasu sashi to sai ka dan ja layi sai ka sauka ƙasa sai ka rubuta kalmar sai ka yi mata wasali sai ka wasalce ta a ƙasan ita wannan kalima din to kaga mai karatu in yazo zai gano wannan kalima take sama to ga ta nan ƙasa an yi dabdin ta saboda haka ashe kaza ake nufi to shi ma malaman hadisi sukan yi haka wayan bagi ya kamata ga mai rubutun hadisi dabtul hurufil muhammala ya dinga wasalce harfa marasa digagga shi ma wannan an so an su harfa marasa diga ga irin su ha'un din nan to a dinga yi musu digagga sai ce min tata amma digaggan nan da zaka yi ko wasalce su din nan da zaka yi shi ne min tata a kasa zaka yi wannan dab din eh to shi dab din shine zai yi bayani ana yin sa ta hanyoyi kusan guda biyar eh tunda dab din kashi kashi ne akwai na wasali akwai na zane akwai na rubuta harafi irin wannan harafin akwai na digagga eh to kaga kenan dabtul hurufi anan kawai da yana nufin yin wata alama wadda za ta sa a kiyaye su to fuska ta farko shine yace min tahata billazi ala nazirha wato sai kai wa wannan harafin mara digo sai kai masa digo da irin digon da ake yi wa kishiyan sa amma sai kai shi a kasa misali kha'un kaga yana da digo a sama to sai ka zo ga ha'un to shi sai kai masa nasa digo a kasa haka ba gaba ta ke yi masa digo a kasa shi ka nuna ba kha'un bane dan shi kha'un nasa digo sama yake to malaman hadisi suna wannan eh mai karatu in yazo sai ya gano wannan da an kai wa digo kasa ha'un ne ko kuma zalun kaga digon sana sama to sai ka zo ga dalun zaka rubuta bayan ka rubuta dalun shi dama asalin bai da digo to sai kai masa digo karami a kasan sa to yi masa digo shi ka nuna ba zal bane dal ne to wannan fuska ta farko kenan malaman hadisi suna yin wannan aw fawqaha kulamatan ko kuma kadan yin zane mai kamar akaifa wani dan zagaye haka mai kama da wata yar baka haka dai an ce kulama shine akaifa to in ba kai wancan da aka faɗa ba na farko to sai ka dan yin zane mai kamar akaifa ko mai kamar jinjirin wata a saman shi wannan harafin mara digo to kaga fuska ta biyu kenan aw misluha harfun sagirun tahataha fuska ta uku ko kuma ka rubuta irin wannan harafin amma sai ka yi shi karami kai ya girman na farkon kamar shi ha'un din to bayan ka rubuta shi mara digo to sai ka zo kasa gare shi sai ka sake rubuta shi harafin na shi ha'un din amma sai kai shi dan karami to shi ma anan mai karatu in yazo zai gano cewa ashe na saman nan shine a kasan na kasan shine a saman da akwai wannan na hudu aw fawqaha khattun ko kuma ka dan jalayi zane a saman shi harafin mara digo kaga fuska ta sai ka dan jalayi haka tabiyar wari at hamzatun min tahatiha wani zubin kuma ana iya ganin hamza a kasan shi harafin mara digo ma'ana wasu in suka zo kawai sai su dan yi hamza ya karama kasa gare shi to wannan sune hanyoyi guda biyar da magabata suke yi don su nuna alama harafi kaza baya da digo fuska ta farko muka ce ayi mi na'am a kalli kishiyansa karka ce dai a yi digo kasa kishiyan wannan harafin ha'un me kishiyansa to ha'un me gare to shi ha'un da in ka zo sai ka dan yi digo sai ka yi shi a kasa wancan nashi ba sama yake ba shi nun mi gare ta to in ka zo wajen sinu ai ba ta da digagga to wannan digagga na sinu sai ka dauke su sai ka yi su kasan sinu shi ake da shi a gare go to shi da alala ziriya na uku kuma shine kadan yabbaka ko yine kulama amma a sama sai kadan yin shi haka kamar yadda dai wata ke fita na uku aw mislu harfun sagiru ko irin wannan harafin kina yin sinun ta kai sinun din to sai ka dawo kasa gare ta sai ka sake yin sinun karama aw fauka hakku na hudu ko kuma ka dan jalayi sama na biyar ko kuma kai hamza a kasa to da magabata in suna son su nuna harafi kaza mara digo ne to wayannan alamomin suke amfani da su mu yanzu ba mu ma san su ba ko agari to amfanin sanin wannan kila wata rana kana son kai aiki ga wani littafi na hadisi kuma rubutu ne na hannu da dadde to zaka iya ganin waɗannan abubuwa to kaga in baka da ilimi akan su sai kai kwaba tunda zaka iya samun nuskha khatiya a ce mata shekara 200 ko 300 ko 400 akwai ma mai shekaru 500 duka in kaje a manyan labrari na littattafan musulunci zaka yi ta gani to zaka duk wannan alamomin zaka gansu illa yanzu ne da abubuwa sai a hankali to shi yasa ba a ma san su ba wadaratan bainal hadisai niktubi muhmalatal wasl fasl nijtubi wakatubi ma'ana wakatub ka rubuta daratan cycle bainal hadisai ne tsakanin hadisi guda biyu idan ka zo rubuta hadisi ka kai karshen sa kana son ka shiga na biyu to kamin ka shiga na biyu sai ka rubuta da'ira cycle sannan gaban sa sai ka ci gaba da rubuta hadisi na biyu wanda zai biyo bayan sa shine matsayin aya to su alawa hadisi suke don rashin rubuta ta to shike nuna cewa wani in yazo zai iya hade su sai ya dauka hadisi ɗaya ne ko alhali daban-daban wancan daban wannan musamman ma ɗan rawi din mutum ɗaya ne kila da Abu Huraira ne shi ruwaito na farko shi ruwaito na biyu to in baka sa wannan alama ba kai wata alama ba to sai jahili ya dauka ma da hadisi ɗaya ne to irin nan sai malamai suka zo sai su yi da'ira sai su yi dan cycle haka karami sai su kyale shi haka nan muhimmalatan amma da'iran nan sukan yi ta ba digo alwasdi ba za su yi mata digo tsakiya ba dan akwai mai digo tsakiya ita kuma za a kade ta aina ake yin ta akwai inda in an yi cycle din sai a dan yi digo karami tsakiyar sa an gane to shi kuma daban ne shi yasa yace maka muhmalatal wasi to me yasa ake li faslin saboda a rabe tsakanin hadisin da ya gabata da wanda zai wanda ya wuce daban ne wanga da zai zo shi ma daban ne ijtubi to wannan yana daga cikin abin da aka zaba cikon baiti ne wa kullu ma arratta to duk abinda kuma kai ka bujarar da shi zuwa ga asalin sa nan hadisi ne zaka rubuta kana da hadisi guda biyu an gane to da ka zo ka rubuta na farko kana son ka rubuta na biyu sai yazan kuma dukkan su kai muqabalar su ga asalin su ina ba tare an gane yawa in malami ne ya rubuta ya baka in ma wujada ce ka samu a rubuce yana daga cikin abin da malaman hadisi suka ba muhimmanci in zaka rubuta hadisi to bayan ka rubuta shi sai ka bijirar da shi ga asalin sa don ka gano shin daidai ka rubuta shi ko akwai kuskure to wannan shi ake kira da al-mu'araba wanga naka naka ne wannan kuma shine asali to irin nan in suka zo bayan su rubuta na farko suna son su rubuta wani to sai su sake yin waccan da'ira da aka ambata cycle sai in suka rubuta ta sai su dan yi digo tsakiyar ta karami to wannan digon karamin yana nuna hadisan kayan mu'aradan su ka bayan ka rubuta su ka tantance cewa lallai haka suke hatta a asalin nuskha din to shine wasadaha a tsakiyar ta e ilam ka san wannan yana daga cikin abin da magabata ke eh to kaga muna da da'ira muhimmala muna da kuma da'ira mu'jama waltahadharis ilaha ma la yufham malace to dalibin hadisi kai tonka kai hattara da kirkiro wani istilahi naka wanda ba a fahimta eh karka zo ka ce kai zaka yi amfani da wata hanya ko wasu rumuz ko wasu alamomi naka kai don ka gani ah to dama don kanka dai kake rubutu zaka iya mutuwa daliban ka su ga wannan rubutun to kuma sai za alamomin da ka sa kuma kai ka kirkira abin ka to daga babu wanda ya sa abin da kake nufi kaga kenan ka koma ga abin da an ka sani bin da magabata eh amma malamai wasu malaman hadisi suka ce hakan ya halatta idan a muqaddima kai bayani cewa to in kun kaga kaza kaza nake nufi in nace kaza kaza nake nufi in nace muttabaqun alaihi kaza nake nufi in nace rawahul khamsatu kaza nake nufi to wannan ya halatta eh saboda in wani zo da ya karanta muqaddiman ka to kaga shikenan kamar Sheikh Khalil muqaddimar sa ta al-mukhtasar kaga sai ya fada ce maka in nace maka kaza kaza nake nufi eh tawila to kaza sahiha kaza da sauransu taraddudun kaza duka sai ya fada to kaga ya hutar da kai saboda haka da kaje can babu tahara sai zo ga wata mas'ala yace maka tawila to ka san abin da ake nufi ko ba haka ba ko fi ko kuma taraddudun an kai an komo eh sai wannan shine Allah ya sabu da shi to nan zamu kwana ana magana sai mu yanzu ba ai karatu ake yi ba fa eh ba wai karatu ake yi ba yanzu magana ta gaskiya kitabutun ma mu mu yi kokarin abinda ma suka karanta din ma gashi ana kokowa da shi to ina ga mu mu ce a ce misali mu mun yi ilimin ma mun zo abinda suka ma yi a dan yi masa hidima kamar shi mallan ya rubuta wannan littafi sai ga kamata a ce ya samu cikakken aiki na ilimi kamar yanzu babu baitin ma a rubuta shi yadda ya rubuta shi har yanzu ma an kasa duka zakai ta ganin kurakure na nahawu na tasrifi shi na arut kan wannan hadis wala haraj to ga su sun rubuta akwai wani malami ne ma na zaure ɗan gidan malam Bello Gelgel shi ma yayi nashi ma zaka ga duk kurakure ne ga da malam Mansur shi ma duk sai a hankali a rubuta baitin ma yadda yake ko da ba a ce komai ba to shi ma abin nema ne to shi ma babu ba samu ba bale ai wasali bale ai sharhi bale ai tahlilin baitin a ilmance kalma kaza ga abin da take nufi kalma kaza ga abin da a dunkule baiti ga abin da yake nufi a dauko maganganu shawahid a karfafi magana wannan shine aiki ma at-tawsiq to kaga shi ka nuna maka ba wai karatu ba kai wanda da zamanin sa da tunani an yi wannan aiki an wuce inda su ne cikin daliban sa za a samu wani kawai ya je ya doka ya rubuta mujalladi biyu yayi wa littafin sharhi shikenan a wuce wurin to to mu yanzu mu ma karanta mu fahimta shi ake kokowa eh kama gane mi malam ma yake nufi eh Allah dai ya rufa mana asiri kawai eh da bakin wani malam yace rahimallahu al-ilmi wal ulama eh na magana ilimi yace ta yanzu ba ilimin ma ilimi ya riga ya mutu Allah dai ya ji kan ilimi su ma malama Allah ya ji kan su saboda malanta ta gaske to sai dai ka ganta a littafi a halin da ake ciki sai dai ka bude littafi ka ganta a littafi amma ba an ce mutane su tsaya su yi karatu kuma su ce kaza 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 an rena su an wulakanta su wane ne wane ne to sai mana ne ba mu ikon kwatantawa ko da ba mu zama kamar su ba mu samu dan abin da suka yi dai mu dai gane ma me suka ne to kaga mun yi nasara ai ko dan zama kamar su to yana da wahala eh ba mu ci abe yi watun da Allah ke bayarwa amma dai da wahala dalalan Allah tana da yalwa to amma alama ce ma babu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah